sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 18 ga watan Maris ne shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Tanzania John Magufuli, sanannen dan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19, ya rasu yana da shekaru 61 a duniya. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zato 'yan ta'adda ne na kokarin kotsawa kasar daga Mexico. Wanda ake kyautata zato ya kai farmakin harbi a ranar Talata, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane 8 a birnin Atlanta. Ya fadawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba, a cewar masu gudanar da bincike.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa wasu kwararru a Najeriya sun fara tsokaci kan tallafin sama da dala miliyan 100 da Amurka ta baiwa Najeriya.
Kada ta bar wannan zunzurutun kudade a hannun jami'an gwamnatin Najeriya, ta shigo da jami'anta ko kuma ta samu wasu amintattu su fito da waɗanda za a ba wa wannan tallafi, a yi tsari na gaskiya domin a ba wa waɗanda suke buƙatar wannan abu.
Bayan nan kuma za ku ji cewa hukumar shige da fice ta Najeriya ta bullo da wani sabon tsari na bada fasfo na wucin gadi don taimakawa waɗanda nasu ya salwanta ke tare.
Za ka ba fasfo wanda yake da biometric da kuma fuskar ta. Kaga ya zama ƙaramin fasfo amma pages guda huɗu ne, kuma ba zai tafi ko ina ba sai gida. Ba a bada shi a gida sai a waje. In an baka za a baka kwana 30 kafin kai tafiya. Bayan an baka in kwana 30 ta wuce, fasfo ɗin ya lalace.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Tanzania John Magufuli, sanannen dan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19, wanda mulkinsa na kokarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa kasar da ke gabashin Afirka jan hankalin kasashen duniya, ya rasu yana da shekaru 61 a duniya. Jiya Laraba, mataimakiyar shugaban Tanzania Samia Suluhu ta sanar da mutuwar Magufuli, wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya. Tun a ƙarshen watan Fabrairu, rabon da a ga Magufuli a bainar jama'a, kuma manyan jami'an gwamnatin ƙasar sun musanta rashin lafiyarsa, duk da cewa an yi ta raɗe raɗin bai da lafiya a yanar gizo da kuma yiwuwar bai iya aiki saboda rashin lafiyar. Magufuli na ɗaya daga cikin sanannun 'yan Afirka da suka ƙi yarda da cutar COVID-19. A shekarar da ta gabata ya faɗi cewa Tanzania ta rabu da cutar sakamakon addu'o'in kwanaki uku da aka yi a ƙasar. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne na kokarin kotsawa kasar daga Mexico. 'Yan majalisa daga jam'iyyar Republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyakar Amurka da ke karuwa. A wata hirar gidan talabijin din Fox News ranar Litinin, shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar. Ba mutanen Mexico ko Honduras ko El Salvador ne kadai ba, a cewar McCarthy. Yanzu an gano mutane daga Yemen, Iran da Turkiya, mutanen da ke cikin jerin waɗanda ake sa ido a kansu. Amma wata sanarwa da aka turawa muryar Amurka a daren Talata, jami'an kwastam na Amurka da na tsaron iyaka sun yi watsi da ikirarin cewa akwai babban kalubalen tsaro. Wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar Talata, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane 8, shida daga cikinsu mata 'yan nahiyar Asiya, a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar Asiya a birnin Atlanta, ya fadawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba, a cewar masu gudanar da bincike. Sun kuma ce Robert Aaron Long, ɗan shekara 21, ya faɗa musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba. ga dukkan alamu yana fuskantar wata matsala abinda yake gani jarabar jama'i ce kuma a ganinsa waɗannan wuraren suke sa shi zuwa wurin kuma wani abun gwaji ne a gare shi da ya so ya magance abinda babban jami'in yan sanda na karamar hukumar mulkin Cherokee Captain J Baker ya faɗa wa manema labarai kenan Jami'ai sun ce ta yiwu ma Long na kan hanyar sa ne ta zuwa jihar Florida don yin wasu harbe-harben. Wani jami'in tsaro ya faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN cewa kwanan nan iyalin Long suka kore shi daga gidan saboda irin jarabarsa. Rahotanni sun ce yakan kwashi sa'o'i da yawa yana kallon fina-finan batsa.
To madalla anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu wasu kwararru a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan tallafin sama da dala miliyan 100 da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta bawa Najeriya amma kwararrun sun yi kira ga gwamnatin Amurka da kada ta kuskura ta bar waɗannan makudan kuɗaɗe a hannun jami'an gwamnatin Najeriya domin gudun yin wasoso da su Hassan Maina kai na gare ka
wannan karin tallafi na zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan 104 da Amurka ta saki baiwa Najeriya na da zumar tunkarar matsalar al'amuran jin kai a kasar kamar yadda wata sanarwa da hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID ta fitar ta ce za a yi amfani da waɗannan kudade ne wajen ayyukan jin kai kamar tallafawa al'ummu a fannin samar da abinci kiwon lafiya muhalli abinci mai gina jiki ga yara ruwa da kuma tsaftar muhalli tun dai daga shekara ta 2015 ne rashin tsaro ya daidaita mutane masu yawan gaske daga gidajensu al'amarin makinan da ya kara takura al'amuran jin kai musamman a arewacin Najeriya Amurka dai ita ce kasa daya tilo a duk duniya da ta fi baiwa Najeriya tallafi wajen tunkarar al'amuran jin kai daga bara zuwa farkon wannan shekara kadai Amurka ta tallafa wa Najeriya da dala miliyan 505 tare da shan alwashin ci gaba da bada irin wannan tallafi to kome kwararru ke cewa kan haka Kabiru Saidu Dakata shine babban daraktan cibiyar wada kan al'umma da shugabanci na gari a Najeriya wato Kaja
gaskiya wannan abu ne mai kyau duk inda aka ce agaji a koya ne to sai ayaba amma dai ina tabbatar maka da cewa idan ka duba kudin magana ake ta ga baki ɗayan ka canja su zuwa naira kudin ba su wuce kimanin naira biliyan 40 ba kuma idan ka duba kwatankwacin kudaden da ake cewa ana kashewa a Najeriya domin gudanar da ayyukan jin kai da sauran taimakawa waɗanda irin waɗannan iftila'i ya fadawa a makudan kudade ake kashewa daga gwamnatance amma ba ka ganin tasirin abun so ina ganin cewa ita kasar Amurka shawarar da zamu bayar shine kada ta bar wannan zunzurutun kudade a hannun jami'an gwamnatin Najeriya ta shigo da jami'anta ko kuma ta samu wasu amintattu su fito da waɗanda za a ba wannan tallafi a yi tsari na gaskiya domin a bawa waɗanda suke buƙatar wannan abu amma matukar aka ce za a bayar a hannun gwamnati a ce za a gudanar da su so ina tabbatar maka ba za ta canja zani ba
wannan tallafi dai na Amurkawa a cewar Dr. Abubakar Muhammad Sani wani kwararre a yankin Tafkin Chadi ba ko tantama zai taimaka wa al'ummar arewa maso gabashin Najeriya inda Boko Haram ke ci gaba da tafkata asa
da wannan kudade wanda gidauniyar USAID ta bada wato miliyan 104 na dala na America kudi ne masu yawa ba yau aka fara bada irin wannan kudade ba sai dai su wa'annan mutane da ake bada wannan kudin dan a samu a ga rayuwar su ya dan inganta kudin nan yana isa gurin su dan kwanakin baya UNICEF ma ta bada ina ganin kamar miliyan 100 amma to dai gashi nan dai idan ka je ka Maiduguri da wasu sashi na Borno dira gani yara har yanzu da dimbin yawa suna yawo babu ma slippers ma a kafansu kuma abincin nan a IDP camps din nan duk dai gashi nan kawai dai wahala ake ta yi tana a ce kamar aje irin su wani bama da wasu goza da suka mansu mangono dukkan akwai IDP camps a gurin mutane wallahi tallahi suna wahala wannan karo wannan kudi miliyan dala 104 in yi roko na shine a ga yadda za a yi kudin nan ya je ya taba rayuwar anda wannan fitina na Boko Haram ya sa rayuwarsu ya zama ba yadda yake da ba
yanzu dai abin jira a game shine irin tasirin da wannan tallafi zai yi wurin kawo sassauci ga mutanen da ke cikin halin ni'ya su a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mainakaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Jami'ai a birnin Washington na maida martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin Rasha na kiran jakadanta a Amurka don yin shawarwari game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Rasha da take bayani akan maida Anatoly Antonov gida na ɗan lokaci ta ce muhimmin abu gare mu shine mu gano hanyoyin da za mu gyara dangantaka tsakanin Rasha da Amurka, wacce ta fuskanci ƙalubale yayin da Amurka ta kai mu wani yanayi na rashin ci gaba. Muna da muradin daƙile taɓarɓarewar dangantakar ta yadda ba za ta gyara ba idan Amurka ta gane haɗarin da ke tattare da hakan. Sanarwar daga Moscow na zuwa ne jim kaɗan bayan da aka nuna wata hira a gidan talabijin ɗin ABC da safiyar jiya Laraba, inda shugaba Joe Biden ya ce shugaban Russia Vladimir Putin zai ga sakamakon munanan matakan da ya ɗauka. A hirar, Biden ya kuma ambaci cewa ya faɗa wa Putin, ba na ji kana da zuciyar fahimtar matsalolin wasu. Ya ce shugaban na Russia ya amsa da cewa mun fahimci juna. An fara gwajin rigakafin COVID-19 da aka yi wa garan Bawul da zimmar aiki kan sabbin nau'ikan cutar coronavirus. Ƙwararru sun ce rigakafin na yanzu da alama yana aiki kan sabbin nau'ikan cutar da kuma bada kariya daga nau'ikan cutar masu zafi, duk da cewa babu ƙwararren hujjoji. Ba lallai akwai buƙatar a yi canji akan dukkan rigakafin ba. Har yanzu ba mu sani ba tukun, a cewar daraktan cibiyar rigakafi ta jami'ar Emory, Walter Orenstein, amma mutane suna so su kasance a cikin shirin koda da buƙatar hakan. Ta yiwu gwaji da sarrafa rigakafin ya ɗauki tsawon watanni a cewarsa, don haka yanzu ne lokacin da ya kamata a fara aikin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar shige da fice ta kasar ta bullo da wani sabon tsari na bada fasfo na wucin gadi don taimakawa waɗanda nasu ya salwanta a ƙasashen waje. Fasfo ɗin zai taimakawa matafi ya dawo gida kafin ya bi matakan samun sabo. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Misali Shehu Ashaka ya aiko mana.
Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya, Muhammad Baban Dede, ya yi ƙarin bayani a wata zantawar mu ta musamman bayan ƙaddamar da cibiyar binciken kimiyya da sauƙaƙa hanyoyin bayanan shige da fice da tsaron kan iyaka. Cibiyar da an gina ta ne a helkwatar hukumar shige da ficen da ke dab da filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Baban Dede ya ce in mutum ya ɓatar da fasfo ɗinsa a waje daga yanzu, za a ba shi wani fasfo mai cafi huɗu da ake fansar da shi a kan $60.
Za ka ba fasfo wanda yake da biometric da kuma fuskarka. Ka ga ya zama ƙaramin fasfo amma pejinsa guda huɗu ne, kuma ba zai tafi ko ina ba sai gida. Ba a bada shi a gida sai a waje. In an baka, za a baka kwana 30 kafin kai tafiya. Bayan an baka in kwana 30 ta wuce, fasfo ɗin ya lalace. Kuma idan an baka in ka riga ka iso gida fasfo ya lalace, za mu karɓa. So kaga shi zango ɗaya ne tafiya, kuma in an baka ba zai wuce kwana 30 ba. To kaman fasfo yake, duk kimiyoyin da suke cikin fasfo shi ma akwai shi. Bambancin sa dai kuɗin sa da $60 ne, kuma in kai da fasfo ɗinka ba sai ka wahala ba, za a iya baka kuki ka dawo. Kai in ka akwai mutane da suke zuwa saboda aiko yara a waje, ko sun je Amerika ko sun je Ingila, to su ma wannan za a iya ba ayansu wannan fasfo ɗin su dawo gida. Wannan shine bambanci, kuma wannan babban tsaro ne ga ita ƙasar da ƴan Najeriya suke ciki. Tayo ana neman mutum ya zo ya karɓi takarda ya gudu, kaga za a ce gwamnatin jihar ta yi laifi, ko kuma mu ma muna neman mutumin ko ya yi sata ko ya yi almandahala ko EFCC suna neman sa, sai zo shigo da ta suna. Amma yanzu ba dama, za ka shigo da sunanka da kuma takardarka da karfata da.
Haka nan Baban Daidan ya faɗi dalilin da tun farko ya kawo muhimmancin haɗa fasfo ɗin mutum da lambar katin shaidar zama ɗan ƙasa.
Ɗan Najeriya yana da abun ban tsoro. Dakatar da ɗan Najeriya guda ɗaya yana da identity ya kai biyar. wanda ya sani kana da passport da wani suna daban da shekaru daban, kana da takardar tuki da driver license daban, kana da takarda ta zaben kasa da wani suna daban, kana da bank account da wani suna daban, kana takardar insurance da wani suna daban. Kaga wannan ba akwai hatsari a kasa. In muna son kasar mu ta ci gaba, ya kamata kowanne da mutum daya ne. Dan haka muka fara da passport. Lokacin da muka fara abun mamaki mun ga manyan mutane wanda sunan su daban ne da NIN number din su, amma yanzu alhamdulillahi gashi sauran sun biyo baya. Gashi ana maganar telephone number, ana wasu masu fara maganar voter card, ana maganar driver license. Idan akai haka akai nasara, duk dan Najeriya mutum daya ne. Ba zai kasance yayi cuta ba ko an cuce shi, kuma kasa za ta san shi mutum daya ne. Kayan aka samu wannan ci gaba alhamdulillahi, zabe ma ba zai kasance damuwa ba, saboda ba damu mutum daya je da ya sake dawo mutum daya ne. Wannan alamu ne na ci gaba da tsaro da kuma kawo canji a kasa. Alhamdulillahi saura sun biyo baya.
Yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da hada layukan waya da shaidar katin kamar yadda ya zama bai daya da passport. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida da Sale Shehu Ashaka, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hui ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar ƴaƴa, abinda akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da daukar hankali, yasa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da kwanan nan wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da yace ta kwasa mishi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyantar da ɗansa ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki, iyaye maza da mata, kuma ƴan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar ƴaƴa. Bakin da muka gayyata sun hada da
sunana Musa Salimu ta
Rabi Abdullahi
Hannatu Bawa Bello
Maitar da Sabo Muhammad,
sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda Sabo Muhammad ko hakin wane ne tarbiyantar da yara. Ga abin da take cewa,
gaba ɗayansu, amma ya fi ga mu mata, saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta. So tarbiya kusan 85% a gurin mata take,
kai so 80.
Saboda da aka yi analysis, yawanci mata suke da haƙƙin tarbiyyar yara, su kuma maza su boya musu baya akan tarbiyyar yara. Idan suka taimaka suka yi, to shine za a samu yadda ake so.
Hajiya Hanna, kin yarda da wannan batu na ta tashi wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙƙi ne na iyaye mata?
To ni in ni ce ma zan ƙara musu, bayan 80 din zan ce kashi 85, tunda mu a tsari na al'adar mu ta Bahaushe da kuma addinin mu na Musulunci, tarbiya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami, daga haihuwa zuwa shekara 14 kamar yadda addini ya koya mana, to hannun ma'uwa take. Shi mahaifi na miji uba kenan, ana neman sa ne bayan daya shiga shekaru na balaga, mace ko namiji. Amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru, tarbiya a uwa take, kaman koya wa yaro cin abinci da hannun dama, in yana ci ya ci gaban sa, kar ya yi tsokana, ya koyi haƙuri. Duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa.
In kin ce kaso 85, to uba shi me kika rage masa?
Kashi 15, saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiya, to zaki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba, saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa. Sabanin mace da nauyin bi matewa, ba zafin a fita a nema ayi kaza ayi kaza, hidimar dangi, hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace. To shi yasa akasarin tarbiyyar tafi nauyi akan ita uwa mace.
To ga mu muna da uba, uba shin ka yarda da haka Malam Musa?
Eh, gaskiya na yarda da haka. Shi yasa kamar yanda malaman nan biyu suka faɗa, suka ce haƙƙi yana kan uwa, to yana kan wato dama kamar yadda malama ta dada bada misali da cewa addinin musulunci to addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari saboda me anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso idan baka zabi uwa ta garin ba to wannan kaso 80 din fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyewa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka dauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'a sun rasa wannan
amma ka cewa ta yi ta ba da kaso 15 ga uba baka idan akai hakan baka ganin ku maza kun sakawa mata ragamar tarbiyya za a iya samu akasin
eh to ai idan ka riga ka zabi uwa ta garin to wannan kaso 85 din in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zabe ta
ba ta nake ya kamata a ce ko da kaso 15 aka bashi ya kamata shi ma ya hobbasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara
gaskiya ne zan wasu mazan zaka ga majority bad ones zaka ga matar ita take tarbiya idan ko tsawata ta wani uban ma baya so ai magana ko a tsawatar wa yara
kwanan nan kuma aka san haka ne ya faru a dai cikin Najeriya nan ne shi uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu
to ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin dabi'unta da al'adinta da addininta to kuma mu a nan Afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji ba ma ƴaƴan ka da yake wa tarbiyya ba ita kanta uwar yana mata tarbiyya abin da nake gaya miki da cewa na bashi kaso 15 tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu ƴaƴan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza ba kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka saboda lokacin da ƴaƴa suka zo baya buƙatar sai ya dada jajjada mata wannan abu kuma kamar yadda Malam Musa ya faɗa cewa a samar wa ƴaƴa uwa ta gari muna dauka a ranmu cewa matar da aka aura din mace ta gari ce mai tarbiyya saboda haka za ta yi tarbiyyar ƴaƴan da Allah ya ba su a tare ita da mijinta
to na kina ta gida kai idan duk a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiya amma ba la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran
to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar ƴaƴanmu shine idan aka samu akasi a gida ba a zama lafiya ba a hada kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar ƴaƴanmu take lalacewa amma idan da hadin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara ina tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da
koda sun fita waje
daga lokacin da uwa ta ji hadarta uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyyar sa kana musu addu'a kana jin kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine miki in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awar sa to abu ga hanyar da ya zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna ga yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ta zama kaza in ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka analysis sai aka ga yawanci ko digima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar ƴaƴanmu wannan shine abin da yake faruwa
to a ina misali ake samun akasi to idan an samu akasi uwa ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan hakan wacce irin matsala
ta gaskiya tana haifar da matsala ba ƙarama ba
yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda zaki ga akan sami akwai uwa da ba ta so a taba mata ƴaƴa ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa sai ce kin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke ƴaƴa na gidan uban su ne ki bar su saki to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin ubani to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mama ce ta dake ni ko mama ce ta mun fada me kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a kaza ba kyau mama ce maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata amma me yasa me ki mama ce ta dake ni ba abun ba aziya zo dan me kika take ta kaza 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 to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba ko yaron ma ba zai ga girman zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifiyarsa ce take goya masa ba shi ma abu ai baban ku ba san ku yake ba ai na ga ya muku to kin ga irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in je ma'aurata suka hada kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar yaya haƙi ne da ya rata a kansu gabaki daya kuma mutum daya ba zai iya yi ba sai da taimakon daya to in Allah ya za a samu abin da
to me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne
eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yadda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yanda tun farko na ga miki addini ya ce ka zabi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka to in Allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan ƴaƴansa kamar yanda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya abinda duk yayi na hukunci ta bashi goyon baya
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma yan gogurmaya sai wakilinmu Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dedone daidai ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takeice
Shugaban Tanzania John Magufuli sanannen dan Afirka da ke da shakku akan annobar COVID-19 wanda mulkin sa na kokarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa kasar da ke gabashin Afirka jan hankalin kasashen duniya yarinsa yana da shekaru 61 a duniya jiya Laraba mataimakiyar shugaban Tanzania Samia Suluhu ta sanar da mutuwar Magufuli wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zato 'yan ta'adda ne na kokarin kutsawa kasar daga Mexico. 'Yan majalisa daga jam'iyyar Republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyakar Amurka da ke karuwa. A wata hira da gidan talabijin din Fox News ranar Litinin, Shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar. Wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar Talata, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane 8, 6 daga cikinsu mata 'yan nahiyar Asiya a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar Asiya a birnin Atlanta. Ya fada wa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba a cewar masu gudanar da bincike sun kuma ce Robert Aaron Long dan shekara 21 ya fada musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba Jami'ai a birnin Washington na mai da martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin Rasha na kiran jakadan ta Amurka don yin shawarwari game da tabarbarewar dangantaka tsakanin kasashen biyu.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Jutne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC